Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hanifa Kabir Isa da saura abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 3 ga watan Disamba shekarar 2021. Bayan labaran duniya, za a ji cewa gwamnatin jihar Niger Najeriya ta tallafa wasu 'yan gudun hijirar jihar da kayayyaki. To ko me 'yan gudun hijirar ke cewa?
Sun ba mu tallafi da kyau da wasu kudin, amma ba shi ne matsalar mutanen mu ba. The best thing, a samu jami'an tsaro da zai zauro a yi magana abin a koma can, a samu 'yan sanda da jami'an tsaro da zai koma ƙauye.
Muna kuma tafa da rahoto kan ranar nakasassu ta duniya, kamar kowace ranar Juma'a. Za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayin da kuke aiko mana ta wayar tarho. Amma kafin nan, ga Hanifa Kabir Isa da halin da duniya ke ciki.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labarin duniya tare da ni, Hanifa Kabir Isa. Hukumomi a jihar New York sun sanar da bullar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Omicron da yammacin jiya Alhamis. Gwamnar jihar ta New York, Kathy Hochul, ta ce mutum biyar ne hukumomin kiwon lafiyar jihar suka tabbatar da sun kamu da Omicron. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan labarin na zuwa ne bayan da jami'ai suka tabbatar da wani mutumin da ya halarci wani taro a gundumar Manhattan a ƙarshen watan Nuwamba ya kamu da nau'in cutar ta Omicron. Sai dai gwamnan jihar New York, Kathy Hochul, ta ce kada mutane su ɗaga hankalinsu saboda hukumomi suna sanye da cutar ka iya ɓulla New York, a don haka sun ɗauki dukkan matakan da suka dace domin daƙile yaɗuwar cutar. Wata mata 'yar shekaru 67 da take gundumar Suffolk, gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar yayin da ta fidda alamu na ciwon kai da tari wanda ba su da ƙarfi, sai dai bayaninta ya nuna ta samu allurar rigakafi a baya. Hukumomi sun ce wannan matar ta je ƙasar Afirka ta Kudu a lokacin da ta dawo a ranar 25 ga watan Nuwamba. An gano ba ta da cutar, amma daga bisani a ranar 30 ga watan Nuwamba gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar. Akwai kuma mutum biyu da suka kamu da nau'in cutar ta Omicron a gundumar Queens da kuma mutum ɗaya a gundumar Brooklyn. Kana wani mutum guda kuma ba a gano takamammen inda yake ba a cikin gundumomin da ke jihar New York. Shi ma magajin birnin New York, Bill de Blasio, ya ce akwai yiwuwar cutar tana yaduwa tsakanin al'umma. De Blasio da kuma kwamishinan kiwon lafiya na birnin New York, Dr. Dave Chukshi, sun yi kira ga jama'a da sa takunkumi a duk taro da za su shiga a cikin wani wuri da ke rufe, kana su yi kokari su karbi allurar rigakafi.
A halin da ake ciki kuma, jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya kakaba tsatsauran matakin gwaji ga matafiya da za su shigo kasar. Ya kuma shimfiɗa tsari yadda za a ci gaba da daƙile yaduwar annobar corona a Amurka a cikin watannin hunturu masu zuwa. Za a buƙaci matafiya daga waɗansu ƙasashe na duniya su kawo shaidar rashin ɗauke da cutar COVID-19 cikin kwana ɗaya kafin isarsa Amurka. Wannan canji ne daga tsarin kwana uku da ake yi. Dokar za ta shafi Amurkawa da kuma baƙi. Bugu da ƙari kuma, Biden ya ƙara wa'adin umarnin saka takunkumin rufe fuska a wuraren sufuri da kuma filayen jirgin sama daga 18 ga watan Janairu zuwa 18 ga watan Maris. Duk da yake an samu waɗanda suka kamu da nau'in Omicron a karo na biyu a Amurka jiya Alhamis, Biden ya gaya wa dandazon jami'an cibiyar lafiya ta ƙasa a bayan garin Washington cewa shirin shi zai baiwa ƙasa wata dama da za mu kawo ƙarshen wannan matsalar. Kada a shagala, kuna jin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojoji biyu sun rasa rayukansu yayin da wasu masu yawa suka jikkata a sanadiyar wani hari da wasu mayakan sa kai masu tsatsauran ra'ayi suka kai a daren shekaran jiya Laraba a wata cibiyar tsaro da ke bakin iyakar arewacin jamhuriyar Benin, kamar yadda sojojin kasar suka faɗi. Wannan farmaki da aka kai Forga shi ne karo na biyu cikin makon nan a jamhuriyar Benin. Mayakan sa kan sun kai hari ne kan sojojin sintiri a sashen Alibori a safiyar Talatar da ta gabata. Hafsan sojojin Fructus Baguidi ya faɗi a wata sanarwa a jiya Alhamis wadda kamfanin Reuters ya gani. Ya ce sojojin sun kashe mutum ɗaya cikin mayakan a harin ranar Talata, sai kuma wani a daren Laraba. Wata sanarwa daga bakin sojojin ta tabbatar da ƙarin mutuwa da ya danganci harin daga wasu 'yan bindigar da ba a tantance ba. Ba kasafai ake samun irin waɗannan hare-hare a jamhuriyar Benin ba, amma ƙungiyoyi da ke da alaƙa da Al-Qaida da masu tsatsauran ra'ayi suna da ƙarfi a ƙasashen makwabtakansu. Burkina Faso da Niger da ke arewacin ƙasar ya kuma shiga kudancin ƙasar.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnatin jihar Niger da ke arewacin tsakiyar Najeriya ta kai kayan tallafin kayan abinci ga wasu ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga garuruwansu a sakamakon hare-haren 'yan bindiga da suka addabi wasu yankuna na jihar. Ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta kai tallafin kayan abinci ga wasu ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda suka bar garuruwansu a sakamakon hare-haren 'yan bindiga da ya addabi wasu yankuna na jihar Niger. To sai dai 'yan gudun hijirar da suka fito daga ƙananan hukumomin shiruru da kuma muya sun ci sun fi buƙatar samar musu da tsaro a yankunansu ta yadda za su koma su ɗebe amfanin gonarsu da a yanzu haka yake daji. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar bada agajin gaggawar a jihar Niger. Ya yi ƙarin haske akan kayan abincin da suka kaiwa 'yan gudun hijirar.
Akwai shinkafa da masara da gero, akwai manja, akwai mangyaɗa, akwai gishiri, akwai magi. Wanda yake Shiroro local government an ba su buhun shinkafa 100, masara 100, gero buhu 50. Manja jarka 30, mangyaɗa ma haka, akwai indomi ma katan 100, akwai kuma gishiri guda buhu 30, akwai magi shi ma wajen katan 30, wanda yake an yi shi a gida biyu. Shiroro local government ta samu wannan adadi, ita ma mun yi local government ta samu wannan adadi.
'Yan gudun hijirar dai waɗanda suka yi sansani a garin Gwada sun ci sun ji daɗin tallafin, amma fa gaskiyar lamari shine suna cikin tashin hankali domin kuwa amfanin gonarsu yana daji.
Sunana Yakubu Ibrahim Oscar. Sun ba mu tallafi da kyau da wasu kula da ma ba shine matsalar mutanen mu ba. The best thing a samu jami'an tsaro da za su jaru a magana abun a koma cin a samu yan sanda da jami'an tsaro da za kuma ƙauye.
Sunana Usman Dattijo Guni.
Tallafin ya zama dole ne bayan da za ka yi, inda ka bar abincinka a gida. Inda ka bar abincinka a gida aka ce ga wani ne dan ce baka maka da mudun masara za ka iya zuwa ka karba. Amma ba dan haka ba, wannan tallafin ku ina zai kai ka? Wannan abin da za a baka wanda za ka ci yanzu ne? Ga abincin da za ka ci na shekara a daji ka bar shi. A kyautata mana da tsaro shi ne babban buƙatunmu. Suna kama mutane su wuce da su daji su kashe na kashewa su tafi su kai ce sai an ba su kuɗin fansa. Wannan yake a kira maka kuɗi miliyan 100, wannan yake kai a rayuwanka ba baka taba ganin wannan kuɗin ba. Ni karan kai na gona na yanzu wani makoci na ya kira ne ya ce dabbobi na nan na ta cin amfanin ba zan iya zuwa ba saboda ina tsoron rayuwa. Gwamnati muna so ta agaza mana da ma'aikata jami'an tsaro wanda za su zo a dan kare mutane. Allah dai shi ke karewa, amma inda jami'an tsaron nan Allah da za a samu sauki.
Yankin na Shiroro da Muya dai ya dade yana fama da waɗannan mahara 'yan bindiga da gwamnatin jihar Niger ta ce mayaka ne na kungiyar Boko Haram suka mamaye yankin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari, yanzu kuma ga Hanifa ɗauke da sauran labaran duniya.
Ƙwararru sun ce ƙasar Sin tana ci gaba da sa himmar ganin ta sake haɗa ƙasarta Taiwan ta hanyar kwaɗaita alheri da Taiwan za ta samu ta fuskar tattalin arziki. Amfanin da mafi yawanci 'yan Taiwan ɗin suke ganin ba za su amince da shi ba a matsayin wata musaya da mulkin na demokaraɗiyya. Ƙasar Sin ta fara wannan kamfe ne lokacin da jaridar CPPCC Daily mai samun goyon bayan gwamnatin birnin Beijing ta wallafa wani sharhi mai taken makomar Taiwan ta dogara ne da sake haɗewa, inda aka nuna cewa haɗewar da Sin zai kawo alherin tattalin arziki ga 'yan ƙasar Taiwan. Beijing tana daukar Taiwan a matsayin wani lardi da ya balle wanda watan wata rana zai sake hadewa da babban kasar Sin. Tun shekarar 1949 lokacin da jam'iyyar ra'ayin kwaminisanci ta Sin ta karbi ikon jagorancin kasar, Taiwan take daukar kanta a matsayin wata gwamnatin kasa mai cin gashin kanta. A jiya Alhamis ne majalisar wakilai ta zartar da kudirin dokar ba da kudin ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa 18 ga watan Fabrairu domin gujewa ƙara dakatar da ayyukan na gajeren lokaci daga tsakar daren Juma'an nan. Amma shakkun amincewar majalisar dattawan cikin sauri ya janyo doguwar jayayya game da yadda ake gani shugaba Biden ya maida allurar rigakafin cutar corona kamar dole. Yarjejeniya da shugabannin majalisa suka cimma jiya za ta ba da damar ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa kwakwanni 11 nan gaba bisa mizanin da aka saba, yayin da za a ƙara dala biliyan 7 domin tallafawa 'yan Afghanistan da aka kwaso daga ƙasar. Majalisar wakilan mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat za ta zartar da wannan kuduri da kuri'u 221 masu goyon baya, yayin da wasu kuma 212 suka ki amincewa shugabannin Republican sun buƙaci wakilansu su kada kuri'ar yin adawa. In banda dan majalisar su Adam Kinziger daga jihar Illinois da ya mara wa 'yan Democrat.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rana 3 ga watan Disamba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da nakasassu da ke bayan ƙasa, wanda ƙungiyoyi da hukumomi kan gudanar da tarurruka daban-daban don jin irin yadda nakasassun suke ji da matsalolin da suke fuskanta. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabiu.
Ranar 3 ga watan Disamba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da nakasassu da ke bayan ƙasa, wanda ƙungiyoyi da hukumomi wanda Allah ya jarabta da nakasa don jin irin matsalolin da suke fuskanta. An da keɓe irin wannan ranar ne 1992 don tunawa da irin waɗannan mutane da Allah ya jarabta da nakasa. Sai dai ga bisa dukkan alamu ana samun yawaitar masu fama da nakasa ne sakamakon irin tashi-tashin hankula da aka yi fama da shi a shirin arewa maso gabacin Najeriya, wanda dubban mutane dama suka yi fama da irin waɗannan nakasa sakamakon irin tashi-tashin hankula da suka yi fama da shi. Malam Ahmadu Umar shine shugaban kungiyar masu fama da wannan nakasa da ke jihar Bondo, wanda yace yanzu haka adadinsu ya kai 5,000 a ƙananan hukumomi guda biyu da ke jihar Borno a birnin Maiduguri da Jere.
Mu nakasassu muna roƙon gwamnati ya gina mana gida na nakasassu na Borno State, don saboda haka yanzu haka mu nakasassu muna neman gidan haya ma ba ma samu. Wani ma mun zamu mun biya na shekara za ce shekara mai zuwa waye ne zai biya muku, haka suna gaya mana. Don saboda haka muna da kon gwamnati mai tausayi mai imani Professor Babagana Umar Zulum ya taimaka ya gina mana wannan kwatas na nakasassu, wannan da makafi da guragu da kurame da kudaje duka wannan kewa na nakasassu ne in ya gina mana. Gaskiya wannan abun muna jin dadin shi.
Shi ko Malam Muhammad Mustafa, wannan malami ne da Allah ya jarabta da rashin gani, muke koyar da masu idanu. Kama abin da ke cewa
katun nakasassu bai wuce su samu ilimi kyauta bangaren lafiya kyauta da kuma duk abin da ake yi a duniya ko a jahansu ko a ƙasa, abin da muke cewa inclusive, don duk wani abin da ake kamar yadda ake ware na mata a samu ana ware na nakasassu, don saboda muna cewa nothing about us without us, ba wanda zai je duk inda kai ka san nakasheshe to nakasheshe yafi ka sanin kansa. Duk abin da ake kamar yadda ake ware kujerun mata haka ya kamata mu ana dinga warewa, ana tafiya da mu a cikin siyasa sosai kamar yadda ake a sauran wurare kamar a jihohin Najeriya. Muna da hukuma na nakasassu musamman muna kira shi disability commission, ke ina ji muna da jihohi wajen 22 wasu sun disability board, wasu sun disability rehabilitation, wasu agency da kowa da jihar da abin da yake kira. So mu ma namu yana gaban an ce an gama karanta na uku, yanzu an ce yana gaban executive. Muna fata shi gwamnamu mai girma Professor Babagana Umar Zulumin da yake a kowa da kowa zai tube mu kuma da ido rama mu ma ya sa mana hannu akan wannan disability bill din mu samu gashin kanmu. Yana ba nakasassu 15,000 kowane wata na kasasu sama da 2,000 suna moriya wannan abun godiya muke da shi amma har yanzu muna kira da gare shi da sauran ƴan siyasa su ci gaba da tallafawa na kasasu kamar yanda suke empowering mutane ta hanyar ITC kamar computer abubuwan da ake na ICT a sa na kasasu duka ƴan siyasa suna yi to muna ji suna yi a mazabansu ana dinga ware nan na kasasu musamman
sunana Muhammad Aji ni ne secretary general na fiscal challenge Borno state chapter bukatun mu na farko shine zamu kara mika roƙon ga gwamnatin kasa ko ta jaha bisa ga ta fannin karatu da kuma aikin yi saboda akwai mutane da yawa wanda sun gama karatun kuma akwai 5% din da gwamnatin kasa ta bada umarni a dinga ba masu na kasa to muna so a dinga samu a ciki a jaha ko local government ko kuma ayyuka ta uniform kwanan nan an yi NDLA sun sa makafi guda 2 kurame guda 3 to ya nuna kenan zamu iya yin wasu ayyuka duka da gwamnati za su insha Allah
sai dai gwamnatin jihar Borno ta kan ba wa irin waɗannan nakasassu 15,500 duk wata ga mutane fiye da 20,000 a cewar Commander Sa'id Nabuba commissioner ma'aikatar wasanni da harkokin matasa Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gaida Haruna Dauda Biyu har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com kafin mu kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan wakar
nayi shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado masu kofin bazana ko saba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake da yi mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na tafadin kada in fasa ina tafe da yi karo da dan Musa ya so in dan huta ni kwa na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so take gane yake kin yi matuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa idan na ji labarin da tafiyar ban yo ba nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yo tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin dadin lokacin ta yayo ban yo ba garin fulani ne adamawan yola nace amanar kyawu akai garin yola na gal babatu yar mutanen yola taji labari na har tana zubar gwalla tace da ni a soyayya ban ga komai ba
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A makon da ya gabata, shirin yanayi da muhalli ya taɓo batun rashin cika alƙawarin da manyan ƙasashen duniya suka ɗauka da zumar rage raɗaɗin sauyin yanayi ba tare da cikawa ba da kuma irin sakamakon da ya haifar wurin taron sauyin yanayi na duniya a Glasgow. To a yau Dr. Abubakar Mamman Manzo zai yi tsokaci a game da wai shin menene wannan alƙawari?
kasashe dai wanda yake yau sune a sahun gaba kasashen da masu arziki na duniya sun amince kuma sun dauki wannan laifi na sune a gaba cikin gurbatas da yanayi dakan haka ne ma tun tarka da aka yi na baya 2012 a garin Paris a kasar Faransa su suka dauki alƙawari na cewa za su yi gidauniya ta miliyar 100 na dala Amurka inda za a yi amfani da ita don a tallafa ma kasashe masu karamin hali kuma don a taimaka musu wajen yanda za su haɓaka ayyuka wanda za su taimaka a kawo gudunmuwa na magance wannan matsalar gurɓacewar yanayi. To yanzu kusan shekara 6 bayan wannan alƙawari sai a gani a nan ƙasar Ingila nan garin Glasgow cewa lalle wannan alƙawari ba a cika shi ba. A bisa kan alƙawarin da aka yi na miliyar 100 na dalakin Amurka ba a huce ba duka-duka abin da yake cikin gidauniya bai kai ba miliyan 21 a yanda ake hudu. Lalle wannan ka gani kenan an yi alƙawari amma ba a cika shi ba. Bisa kan wannan ne wannan taro na Glasgow babban abin da ya fara maganta bisa kan shi ne kuma inda aka tunatar da duka magabatan duniya da magabatan ƙasashe wanda su ne masu hali ƙasashe wanda suka ci gaba aka ce musu to ku haga shi ku na ɗaya dai duka kun amince cewa ku ne kuma a ba isa duka gurɓacewar yanayi saboda ayyukan da kuke yi da wanda kuka yi a baya. To he yanzu gashi bayan shekara 6 kuma an zo an gani ba abin da aka yi. Me za ku ce ma sauran duniya bancin haka kuma me za ku ce ma kaman ƙananan ƙasashe wanda yake bancin ma su ne a bayan ku su ne masu ƙaramin hali kuma su ne suke fiye da ɗaukan wannan ɓanna ta gurɓacewar yanayi. Me za ku ce musu ku alhali ku ne kanan ku ba mutane kashi kuma ku hana su kuka wannan bai yiwa a san yanda za a yi. Wannan duniyar tamu ce ta muduka in ta lalace mudukan mu ne za mu lalace.
Bangaren kuma shugaban shirin UMAP a Najeriya Dr. Salisu Dahiru ya yi bayanin irin ayyukan da suka aiwatar a Najeriya a nan wurin taron na Glasgow.
Abin da muka yi kokarin yi shi ne mun fadakar da wakilai da jami'an kasashe daban-daban da kuma ƙungiyoyin masu zaman kansu da kuma kamfanonika waɗanda suke kokarin sa hannun jari a irin ayyukan rage dumaman yanayin nan. Irin gudunmawa da ma'aikatar UMAP ta yi da taimakon da ta yi ta haɗin hannu da haɗin gwiwa da jihohi wurin samar da hanyoyi na rage dumaman yanayi ko ta samun da yadda za a iya sarrafa wutan lantarki domin yin abubuwa da yawa. Ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka yi ya haɗa da ƙirƙiro wata masana'anta na yin kilishi da ƙarfin rana wadda muka yi a Katsina kuma ya taimaka ƙwarai domin yanzu ana iya yin kilishin nan maimakon ya ɗauke su kwana uku ko kwana huɗu ko kwana biyar kafin a samu kilishin ya gasu sosai cikin idan Allah da amfani da ƙarfin ranan sukan samu su kammala a cikin awa huɗu kuma ga tsafta babu gudaje ko ƙura ko wasu abubuwa da kan iya ɓata wannan kilishi kuma sukan samu su sarrafa shi a yadda za a iya matafiya da shi ko da ina ne. Sannan kuma akwai inda muka yi amfani da hasken rana wurin samun ruwa wadda aka gaba da dama ana noman rani ana lambuna da sauransu ba tare da an yi amfani da inji ko mai janareta ko mai amfani da man fetur ko diesel ba. Akwai kuma irin ƙananan asibitoci ɗinnan na karkara wadda muka yi kokari muka ba su na'uran sarrafa wutan lantarki domin su iya aiki dare da rana a irin waɗannan asibitocin da ba su wuraren ajiye magani wato na'uran sanyaya ɗaki da kuma inda za a ringa ajiye magunguna da ke iya amfani da hasken lantarki maimakon amfani da wutan nefa tunda ma ire-iren waɗannan wuraren ba a cika samun wutan lantarki ba. Ire-iren waɗannan ayyukan mun kaddamar da su kuma akwai matsaloli na wurare da yawa akan samu ambaliyar ruwa wadda yakan kai ga an rasa rayuka ko an rasa muhalli an yi hasaran su.
To mai sauraro a nan za mu karkare shirin yanayi da muhalli a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar alkhairi.
gaida Aisha, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Kuma so amince da cewa a yi tara ga tsarin zaɓe na ƙirƙirar ɗan takara kuma talakawan Najeriya na goyon baya. Muna roƙo ne samu dokan nan hannu ya kawo tarihi na raya demokaratiya. Ɗan samu a hannu kashe demokaratiya ne kuma mummunan tarihi ne.
Assalamu alaikum, wannan rediyo mai jin tausayin mutane ne haɗin kokin mutane zuwa ga manya. Mun mutane a yi lokal gwamnan a jihar Kebbi. Da Allah sai koke mu ga yajiya shi ne wanka Buhari. Tallafi yadda ya ce a bayan na mutum 2000 ko ce lokal gama mu arewa an so ba mutum 100 an daina. Ya Allah ya sa mai jiya Buhari ya sa abin shi sami cewa ruwa game da mutanen arewa da Allah su kula da an ka ba su a dandi an kwa zai lokal gama da an ba su. Mu kaɗa man ka yaji. Na fata za ku yi shi ta a kan samun walawa.
Assalamu alaikum sashen Hausa da murya Amerika. Mai magana Alhaji Musa a Amerika su ya ce nan Najeriya. Na wayayi wanda zan bayyana a arewacin Najeriya musamman inda ƴan ta'addancin nasu sun kai kamari da suka yi kamari ko kuma sun kai yawaita. Ina ba da shawara a kan gononi jihohi su tsoron Allah su yi adalci. Suna gama gwamnatin tarayya nauyi kuma duk inda an ka zauna ko wurin masu shayi ko wurin masu abinci gwamnatin tarayya ake cewa. Kuma haƙƙoƙi ne da su gwamnonin jihohi su yi wani abu sai ba sa da al'amarin wannan abun da mun ka samu jarauta a kai shi a arewacin Najeriya. Magana cewa hana 'yan sa kai sai makama jama'an tsaro wannan tatsuniya ce ko kuma ya ce iskanci ne da wawanci. Ya kamata duk abin da za a yi a tsawa a yi mishi tsari.
Zauren VOA ƙwarai ba shakka. Duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
An ji cewa hukumomi a jihar New York sun sanar da bullar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Omicron da yammacin jiya Alhamis. Gwamnan jihar ta New York, Kathy Hochul, ta ce mutum biyar ne hukumomin kiwon lafiyar jihar suka tabbatar da sun kamu da Omicron. A halin da ake ci kuma jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya ƙarfafa tsauraran matakin gwaji ga matafiya da za su shigo ƙasar.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin Duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Hanifa Kabir Isa da ta karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.